بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى ما سكلم دا سورارم دا ودن دا سكلم كما سورارم تكفو في نياد بيانين زامني كنا سورارم تارد كلم من كيس أي دا قببن لكن تارو na ainihin makarantarmu mai suna Darul Hadisi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya. Yanzu da muke magana karfe 10 na safiya ta ranar Asabar ta wuce, wadda ta daidai da 24 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1434, wadda ta daidai da 31 ga watan Agusta shekara ta 2013. Wannan wa'azi da kake kallo da saurare da kuma wannan lacca yana da wani dogon tarihi. Na daga cikin dogon tarihin shine gayyata ce wadda na samu kusan watanni 2 da suka gabata daga ƴan uwanmu Ahlus Sunna, matasa na garin Rigacikun dake ainihin karkashin Igabi local government a nan jihar Kaduna a Najeriya, a karkashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta kasa Sheikh Yusuf Sambur Gacikun, Allah ya saka mushi da alkhairi. Na amsa musu cewa zan yi wannan lecture in Allah ya so, wadda an sa ta 26 ga watan Ramadan ko 27, kuma Allah cikin iyawar shi ya bani iko na je na gabatar da wannan lecture. Taken laccen ya kawatar da ni kwarai da gaske, shi yasa na ga cewa wannan lacca ya kamata in zo nan makarantar mu Darul Hadisi Salafiya maimaitata, kuma in kara fadada ta, in kuma kara mata armashi da karin wasu dalilai da tattauna waɗansu bayanai. Sannan kuma wannan laccar insha Allahu ta'ala na yi alƙawari zan ci gaba da gabatar da ita a mafi yawancin bangarorin arewacin Najeriya musamman. Wannan lecture in Allah ya so, na yi alƙawari zan gudanar da ita a cikin garin Makka a tsakiyar ƴan uwana Hausawa, ba dan komai ba saboda na san cewa wannan lecture lalle in ta shafi kowa to ta fi shafar ƴan uwana Hausawa waɗanda ke arewacin Najeriya da kuma waɗanda ke wasu ɓangarori musamman ainihin a cikin garin Makka a anguwannin da Hausawa suka ainihin fi yawa kamar Shari'a Mansur da ainihin waɗansu anguwanni waɗanda ke kusa da ainihin harami kamar Misfala da Kasa da Kunkariya da makamantansu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Taken ainihin wato lecturtawa shugaban malamai na kasa ne ce ko? Shi ne na kasa ne, ai ba na jiha ba. Mataimakin shugaban malamai na kasa. Taken lecturtawa shi ne illar bara da tumasanci da roƙo da maula da bambaɗanci a musulunci. Illar bara da tumasanci da roƙo da maula da bambaɗanci a musulunci. Ita dai kalmar illa kalma ce ta Larabci, amma Bahaushe ya areta ya shigo da ita Hausa saboda irin karfin da harshen Larabci ya samu yi a cikin harshen Hausa da kuma tasirin shi. Kuma malamai masana ilimin fassara suka ce dukkan sanda wani yare ya aru wata kalma kuma ta samu gindin zama a cikin wannan yaren, to in ka zo kakkai wahala fassara ta, dan dai duk inda ka samu Hausawa ka ce illa, to shikenan sun gane abinda ake nufi shine ta'adi da barna da kuma matsala da kuma hadarin da wannan abin ke haifarwa. Na haka illar bara, ita kuwa kalmar bara to kalma ce ta Hausa wadda ba wani abu take nufi ba, shine roko da sunan addini, shine Bahaushe yake nufi roko da sunan addini. Idan rokon ba da sunan addini bane, Bahaushe baya kiran shi bara. Na haka duk inda ka ji an ce bara to roko ne ake nufi amma da sunan addini. Na haka zaka ga rokon ya dauki salo iri iri. Zaka ga almajirai yara kanana in suna yawo bara ake cewa, saboda almajirai ne waɗanda suke koyan karatun Alkur'ani, kaga suna da alaka da addini. Na haka sai a ce suna bara. Idan kaga kutare da makafi da sauran masakai sai a ce suna bara, domin kalmomin da suke amfani da su kalmomi ne irin na malamai da almajirai. Zaka ji suna cewa ayi dan qadiran wa maridan, wato ayi dan qadirun, Allah shine al-qadir, sannan shi Allah shine al-murid. To amma saboda rashin iya larabci sai kaji sun ce ayi dan qadiran wa maridan. Ina fata an gane. To kaga wannan bara ce, roko ne da sunan addini, to dan haka sai aka kira ta bara. Dan haka din da kaji an ce bara da Hausa, to ana nufin ainihin roko wanda ake amfani da wasu kalmomi na ainihin addini. Shi yasa zaka ji yara kanana suna cewa maula ta sidi maula ta balarabi. Zaka ji yana cewa allazi wahidin. Yanzu da izala ta yi karfi a cikin musulmin Najeriya ta arewa, har sai ta yi tasiri a kan bara da yara kanana suke. Sai ka ji in yaro ya je zai yi bara sai ya ce assalamu alaikum allazi wahidin. To wannan tasirin izala ne a cikin yan arewa. Allahu akbar. Ina fata an gane. Dan haka wannan bara za mu yi magana a kanta, wato bara da sunan addini ko roko da sunan addini. Tumasanci kuwa abinda ake nufi da shi a harshen Hausa shine mutuwar zuciya ta haifar wa da mutum zaman banza, zaman banzan kuma sai ya haifar da roko. To kyau shine ake nufi. Tuma shine gashi nan useless, abandoned, wato gashi nan kawai ya mutu, zuciyar shi ta yayi watsi da kanshi shi kanshi. To shine Bahaushe yake cewa tuma. To tumasanci is an adjective, ana siffanta abin ne amma sai koma ana kiran shi da sunan abu. Ma'ana mutumin da zuciyar shi ta mutu sai je tuma a kofar gidan wani mai kuɗi ko attajiri ko mai mulki ko dan siyasa ko dan boko. Idan mai gidan ya fito sai ya ƙara tumasancewa, shine sai ya ƙara takwarkwashewa, ya ƙara kwanciya. Da in yana zaune ne ya miƙe kafar shi, da mai gidan ya fito sai ya zaman tahiya sai ya kwanta, haka shine tumasanci. Zuciya ta mutu kuma ya zo ya jefar da kanshi a wuri guda kuma yana roko da sunan wannan mutuwar zuciya, shine ake kira tumasanci. Kalmar roko kuwa dama ita ce asalin kalmar, amma sai Bahaushe ya rinka duban salon da ta shiga sai ya rinka kiranta da waɗannan suna, bara, tumasanci da sunansu. Shine tambayar abin hannun wani, kawai tambayar abin hannun wani shi yake kira roko. Ita kuwa kalmar maula ita ce kalmar bara. To amma Hausawa sun areta daga Larabawa saboda sun ji ƴaƴan Hausawa in suna bara, kamar yadda na faɗi a da, suna cewa maula ta sidi maula ta balarabi. To sai ta zama maula ɗin asali abin da take nufi shine mai gidana ne kai, nazo ina roƙonka, shine ma'anan maula, kai mai gidana ne. To amma da yake rashin sanin larabci sai aka juye ita kalmar maula ɗin sai ta zama ita ce kanta roƙon ko baran. haka sai suke cewa maula ta sidi maula ta balarabi ina fata an gane dan haka kalmar maula din abinda kawai suke nufi da ita roko amma asalin ta abinda take nufi nazo roko a wurin ubangidana bambadanci kuwa ma'anar shi roko amma fulatanci ne sai bahaushe ya aro shi shine zaka ji an ce wane bambado ma'ana maroki kawai to maroki a kasar Hausa ba da sunan addini yake yi ba yana yi ne da matsayin al'ada ce daga cikin al'adu na kasar Hausa da kuma waɗanda suka shafi Hausawa a gidan suna da gidan biki kuma ba da sunan addini yake ba amma saboda tasirin da al'addini yayi wa Hausawa daga baya-baya dinnan sai maroka suka koma suka daina bambadanci sai suka koma suna ainihin yin roko da sunan addini sai koma ya zama bara har ma wani marokin sai kaga ya tsuguna gaban ka yace allazi wahidin nan je gidan suna ko gidan biki allazi wahidin yana maka da nufin raha ne amma da gaske yake to wannan kalma ta bambadanci da bahaushe ya aro ta da fulatanci to bai batta a wannan ma'anar kadai ba abinda bahaushe yake nufi da bambadanci shine roko wanda ya hada da kirari roko wanda ya hada da kirari ane ana cewa wani dan wani jikan wani dan gidan kaza mai kaza to shine sai bahaushe yace ga ita yana bambadanci ina fata an gane bara da tumasanci da roko da maula da bambadanci a cikin wannan lacca ta wani ce zan yi magana dangane da illar su insha Allah a cikin addinin musulunci wato waɗannan abubuwan gaba ɗayan su suna da illa illa tun daga nan duniya har kabari har lahira illa tun daga wannan rayuwar taka har ƴaƴanka har jikokinka har tattaba kunnanka waɗannan abubuwan suna da hadari jama'a kun ji taken lacciyawa dan haka abu na farko da zan yi magana akai kenan gashi nan na kawo maka waɗannan bayanai yanzu ka ji abubuwan da zan yi wa'azi akan su to amma dan kada wani ya kuskura fahimtar wa'azi na yace to su albani sun koma suna suka dangane da sadaka kenan dan ka san akan yi haka wajen kuskuren fahimta abinda wa'azin ka ya dosa daban inda kuma wani zai karkata ya fahimce shi daban sai na ware zan yi magana dangane da falalar sadaka amma da dukiyar halal kenan wannan wa'azin nawa baya nuna cewa haramun ne ka bada sadaka kuma baya nuna cewa haramun ne kai ka karbi sadaka amma ana cewa haramun ne ka mai da bara ta zama maka ita ce hanyar rayuwa ko kuma hanyar tara arziki amma in wata larura ta kama ka shiga daya daga cikin waɗanda suka halatta su ci sadaka to in an baka sadaka zaka iya ci a ƙarƙashin wannan kun ga nayi kokarin daidaita tunanin kenan nuna illar da ke tattare da bara amma kuma nuna cewa sadaka tana nan tana da falala a cikin addinin musulunci sannan insha Allah ta'ala zan yi magana dangane da falalar kamewa kana fama da babu da talauci da rashi da kunci amma sai ka daure ka kame ka ƙara rufa wa kanka asiri a bisa rufin asirin da Allah ya maka to akwai falala dangane da haka insha Allah ta'ala zan yi magana akai sannan abu na hudu da zan yi magana akai shine hadarin roko da bara da bambadanci domin ainihin tara dukiya wato wasu ba su ne dan su samu abinci ba wasu suna yi ne domin su tara dukiya da haka za ga akwai ƴan uwanmu da yawa a Lagos da Ogbomosho da Ilori da Makka da Madina akwai su da yawa a filin Arafah akwai su da yawa a Mina da Muzdalifa in an taso aikin hajji zaka gansu suna bara amma in ka dawo birnin Kano ko Sokoto ko Katsina ko Zaria zaka same su da gidaje masu yawa suna ainihin yin barar suna ainihin turo da dukiya nan gida domin a ajiye musu zaka ga daga cikin irin waɗannan mutanen akwai waɗanda suka mai da bara ta zama company suna diban ƴaƴan musulmi daga garin Bidda suna zuwa garin Kwantagora suna zuwa nan ƙasar Zazzau da Katsina da Kano suna diban ƴaƴa suna kai su aikin haji da sharadin cewa waɗannan ƴaƴan za a biya musu za su je su yi haji amma kuma za a daddasa su a filayen Arafa da Muzdalifa da kofar Ka'aba sune suna bara sannan an sanya musu wani ainihin wato manaja wanda shine yake tsaye idan ya hangi wancan ta yi tari sai je karbe in ya hangi wani ya yi tari sai karbe har da bulala a hannun shi idan ya lura cewa wani yana da wani aljihu da yake soke wani abu sai ga yana tsula mishi yana horan shi duk akwai irin waɗannan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda tattalin wannan lecture jama'a har wani documentation har kamera nasa na ringa daukan su a wani lokaci na aikin haji jama'a saboda tattarawa da ire-iren waɗannan bayanan ayan Hausawa ne matan aure ne karti ne wasun su ma sun san mu dan akwai wata da ta sanni wadda ta ta hange ni da lasifika ta ina wa'azi a ainihin daidai wurin jifan shedan sai ta karce a guje gudu na fita hankali ce na zo na tambayi sauran almajiran sai ta ce ta san ka ne ita yar Zariya ce to kun ga duk irin wannan shi yasa za ka gansu da niqabi Allah madaukakin sarki kiyaye sannan dan kar ka fahimci cewa fa haramun ne cin sadaka ga kowa da kowa za mu tattauna wata matsala mai muhimmanci ita ce wanda duk ke zauna ba cas ba as bai roƙa ba bai yi bara ba bai kallafa ran shi ba sai aka kawo dukiya aka bashi kyauta ko sadaka to in yana bukata babu laifi zai iya karbe shari'ar musulunci bata haramta ba sannan daga ƙarshe zan yawaita magana insha Allah game da halarcin bara sannan kuma in cike laccatawa game da falalar neman halal amma ta hasken ilimin addinin musulunci halal tana da falala ka neme ta ya kai dan uwa musulmi amma kuma lallai ka san cewa wajibi ne ka je a koya maka mai Allah ya ce mai annabi ya ce dan haka wa'azina zan faro shi daga suratul baqara wanda ita suratul baqara ta sauka ne ainihin a garin Madina gari na Madina gari ne na kwamacalar kabilu kaga dai akwai Larabawa Qurayshawa Zalla sune su annabi da Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali waɗannan asalin su muhajirai ne amma sun waye gari su ma sun zama a Madina suke akwai waɗanda suke Larabawa ne ba Qurayshawa ba su ma muhajirai ne kamar Ash'ariyawa su Abu Musa al-Ash'ari daga Yaman suke da kuma Dausawa sune su Tufailu da su Abu Huraira akwai waɗanda suke kuma asalin su Larabawa ne ba Qurayshawa bane kuma su ba ƴan cirani bane a garin Madina sune kabilar Aus da Khazraj wato Ausawa da Khazrajawa Ausawa ba Hausawa ba Ausawa da Khazrajawa akwai su a Madina sune su Jabir su Ubadah ibn Samit su Anas dan Malik da makamantansu Allah ya kara musu yarda in ka dubi Madina ta bangaren abin da ya shafi addinai akwai musulmi sune annabi da sahabbai muhajirai da ansarawa idan kuma ka ainihin koma bangare guda zaka ga akwai yahudawa da kristoci sannan a tsakanin musulmi da ainihin kristoci da kuma yahudawa akwai wasu waɗanda ke kai da komo sune munafikai sama da su shine Abdullahi dan Ubayyu dan Salul Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga makircin su sannan ka dawo ka dubi Madina ta wani bangaren kuma zaka ga cewa Madina babban birni ne na ainihin kasuwanci domin duk wani kasuwanci sai da ya zama ana yin shi ainihin a Madina sannan kuma duk wasu nau'i na ƴan kasuwa suna ainihin tahowa daga mafi nisan wuri suna zuwa suna raya ainihin wato kasuwancin Madina akwai manya-manyan kasuwanni wadanda ke ci yau da kullum, akwai kasuwannin mako, akwai kasuwannin wata, akwai kasuwanni na kwata, wato kasuwanni na bayan watanni uku ko hudu, akwai kuma kasuwanni na shekara, sa'annan kuma akwai kasuwanni wadanda yanayi ne yake haifar da su, kamar lokacin aikin hajji da makamantansu, akwai kasuwanni na lokacin kalankuwa, wasu bukukuwan shekaru da sauransu. Na haka Madina birni ne na kasuwanci. Ta wani gefen kuma in ka dubi Madina, Madina cibiya ce ta ainihin agricultural development. Akwai harkar noma da ainihin harkar ruwa da haɓaka abubuwa na arziki da ke bubbugowa daga ƙasa. Duk wannan Madina ta ɗauki irin wannan salon. A cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai duk waɗannan nau'uka. Wasu sahabbai manoma ne, wasu sahabbai ƴan kasuwa ne. Sama da su akwai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Annabi dai yayi waɗannan bangarorin. Annabi yayi kasuwanci tun yana ainihin Makka, ya dawo ainihin Madina, ya ci gaba da harkar kasuwanci amma ba kai tsaye ba, ta hanyar ana juya mishi dukiyar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. A ƙarƙashin wannan suratul Baqara tana ɗauke da duk waɗannan abubuwan da na faɗi. Ta sauka ne a garin Madina farko-farkon isowar Annabi da sahabbai. Zan karanto mana aya ta 267 a inda Allah ya ce, ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ya ku mu'minai, ku ciyar, ku ba da sadaka daga mafi tsarkin abin da kuka tsururuta, ma'ana kasuwancin da kuka yi kuka ci riba, aikin gwamnati da kuka yi kuka tara kuɗi. Allah madaukakin sarki yana cewa kuɗi ba ku ciyar, matukar kun san cewa dukiyar mai tsarki ce. To yanzu wannan aya tana alamta mana ashe ba a yin sadaka sai da dukiya wadda take ta halal. Ibn Mas'udin ku cewa yake, ya kai mumini, duk inda kaji Allah ya kira ka da wannan suna a Qur'ani to ka natsu, ya ayyuhal ladina amanu, meyiwa alheri ne Allah zai nuna maka, meyiwa sharri ne Allah zai kwabe ka. To dai Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu, ya ku mu'minai, ku ciyar daga mafi tsarkin dukiyar da kuka nema ta hanyar kasuwanci ko kuma aikin gwamnati. Daga cikin sahabbai, Abdullahi dan Abbasin ya fassara wannan aya da wannan fassarar. Daga cikin tabi'ai akwai almajirin shi Mujahid ya fassara ta da wannan fassarar. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin littafin shi Kitabu Tafsiri anan ya ruwaito waɗannan fassarori da isnadi ingantacce, cewa abinda ake nufi da kasab shine kasuwanci ko kuma wani aiki da za ka yi na ƙarfi a ɗauka ainihin a baka. Ina fata an gane. Sannan wa mimma akhrajna lakum min al-ard, sannan kuma Allah yake cewa haka ku ciyar, ku ba da sadaka, ku taimaka daga arzikin da muka fitar muku daga cikin ƙasa. Har waye waɗancan malamai na sahabbai da tabi'ai suka fassara wannan wuri da noma. Kenan a cikin wannan wuri Allah yana umarnin manoma da cewa dukiyar nan tasu da suka tara ta hanyar noma mai tsarki, to su ciyar su yi sadaka. Amma sai Allah madaukakin sarki ya kwaba da jan kunne da cewa wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna, ya ku musulmi, kar ku nufi dukiya wadda take kazama ku je ainihin ku ɗibe ta ku yi sadaka. Walastum bi akhizihi, wadda in an ɗauki irin wannan dukiyar an ba ku sadaka, ba za ku karɓe ta ba illa an tuhumizu fihi, sai kullun tsaido. A lokacin da baka ɗauki tuwo wanda yara suka mai da shi ɗan dago-dago suka yi dama-dama da hannunsa a ciki, wani ya tace majina a ciki, wani ya kaza, a lokacin da baka ɗauka ka bayar, ka yi tunani idan da za ka shiga irin halin da almajirin ya shiga, aka miko maka za ka karɓa kai tsaye kana murna koko za ka karɓa cikin rintsa ido? Allah ya ce kakka ba da irin wannan. Wannan rigar da za ka ɗauka ka bayar fasashiya, da wannan fasashen wando da za ka ɗauka ka bayar, duba ka ga idan da kai ne ka samu kanka a halin bukata aka ɗauki wannan riga aka baka,
zaka karba kai tsaye ko kuwa zaka karba ne a halin larura da rintsa ido zaka karba ne a halin larura da rintsa ido kaji ma'aunin kenan dan haka ma'aunin ba da sadaka shine duk lokacin da zaka ba da sadaka sai ka duba da za a kawo irin wannan abin a baka in kai ne ka shiga wannan halin zaka karba cikin murna ko kuwa zaka karba cikin rintsa ido idan zaka karbi wannan cikin murna to ka bayar da irin ta ake so idan ko ya zama zaka rintsa ido ne saboda ka shiga halin kaskanci to ka sani da cewa Allah madaukakin sarki ya hana ka ka ba da irin wannan kaji abu na farko abu na biyu kar ku nufi dukiyar da take kazamar dukiya ce ta haram pension ne na ma'aikata sai ka tattara shi sai ka je sai ka dibe shi sai a juya maka shi a kasuwanci bayan wata biyu wata biyar an fitan maka da riba ko riba sai ka ainihin je sai ka ba su kudaden su kai kuma sai ka rike wannan riba ko kuma ka rike wannan riba ka sani da cewa idan kai haka haramun ne kuma Allah ba zai albarkaci abin da ainihin ka tara a dukiyarka ba haka nake tunanin me yiwa zan cike waɗannan ayoyi a ƙarshen wa'azina da wata aya wadda take da hadarin tarawa da dukiya ta haram koda kana sadaka sadaka ba ta tsarkake dukiya haram kuma ka ji misalin da Allah yayi yanda cewa garin banza ne kuma a faro faron banza zai kare ba zai albarka ba komai daren dadewa in bai watse a hannunka ba zai watse a hannun zuriyarka ba zai albarka ba dan haka ka tara dukiya haram Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce wa'lamu ya ku musulmi ku sani annallaha ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne kuma Allah mai godiya ne ta hanyar sakayya ga duk wanda ainihin yayi abin da yake umarni da shi a karkashin wannan aya da Allah ya cike ta da cewa Allah mawadaci ne yana nuna cewa sadakar da kuke dauka kuke bayarwa ba za ta tsinana wa Allah komai ba don Allah wadatacce ne dan haka tunda kake sadaka baka taba ganin an aje wani wuri an ce aje Allah zai zo ya dauka ba sai a ce dauki ka ba wani dan uwanka mutum ya dauka yaci baka taba ganin wani hannu ya zuro daga sama ya karba cewa Allah ne ya wakilta wani a karba mishi ba dan haka in ka dauka ka bayar ka dauka cewa ka taimaki Allah ka taimaki kanka ne jama'a kun ji ainihin wannan aya wadda yake da ita ce zan yi sharar fage na wannan wa'azi nawa domin a tabbatar da cewa lallai Allah ya yi umarni da yin sadaka Allah ya umarni da ciyarwa Allah ya umarni da sadar da zumunci Allah ya umarni da zakka Allah ya umarni da taimako amma kuma gaba ɗaya sharadin shine a dubi dukiya wadda take ta halal daga cikin wadda ka samu da gumin kanka ta hanyar kasuwanci ko wani aikin karfi ko kuma ta hanyar aikin da kai na noma ko makamantan haka dan haka ba a tara dukiyar haramun a musulunci tara dukiyar haramun haramun ne in kuma ka tara ba a sadaka da dukiyar haramun to kenan ya zaka in ka tara sai dai ka mayar da ita inda kai ka san ka je ka dibo ta Allah madaukakin sarki kiyaye jama'a to kun ji waɗannan ainihin nasoshi na alqur'ani waɗanda ainihin suke tabbatar mana da dukkanin maganganun nan da ne sharar fage na ainihin fade su sa'an nan kuma bayan da muka ji daga alqur'ani jama'a dama taken mu ahlus sunna shine alqur'ani da hadisi amma a bisa fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa da dumi ka ji dai aya alqur'ani naja ina cikin fassarar ta sai ka ji na ce a duba tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da wata fassara daga wani malami cikin malaman farko Ibn Abbas da almajirin shi Mujahid wannan shine taken mu ahlus sunna to sa'annan bayan haka sai kuma hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadisan su ma ingantattu a bisa fassara da aka samu daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa ta haka zan fara da littafi mafi inganci bayan alqur'ani shine sahih al-bukhari malam abdullahi gwandu balaraba mutanen yamma yace sahihuhu ba'da alqur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi almu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu alkazzabu صنفه في المسجد الحرام عند مقام مولد الكرام. يأتي صحيح البخاري شين ما في إنجانش بيان القرآن. يأتي دوان للتافي إنك يكون موسى كجاتي رواه البخاري. رواه البخاري. يأتي إمام البخاري يربط أن للتافي ن أكأبا أجرم مكة عند أكأ في منزل الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هكذا الإمام الشافعي يأتي كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين. شافعية دواني إلمي ما تلوكتيني شرميني اندي با أتي القرآن با اندي با أجعنا تي وحدثنا با وانا يبا ملاباري دقا وانا شيكو مدقا منزون الله يتي حكنا دقا بند با وانا نم بيتي تو با تلوكتيني سيكوما قوكرم فهمتر الديني تهنير منيني مالمان فرقو دقا تكيم مالمان فيكيهن صحبه دا تابعي سكفدي yace to duk inda zaka nemo dalili a musulunci in ka wuce waɗannan matakai guda uku yace to shedan ne kawai ya maka kururuwa a cikin kunnanka. Allah madaukakin sarki raba mu da kururuwar shedan. Ibn al-Qayyim shi kuma yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bain ar-rasul wa bain ra'yi faqih. Yace ilimi shine a ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce, sahabbai sun ce. Yace ilimi kenan. Yace amma in aka ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce, sahabbai sun ce, to in aka samu wani malami yayi wata magana da ta saba wata Allah, ta saba ta manzon Allah, ta saba ta sahabbai, yace to wauta ne ma ka kawo wannan maganar. To kun ga anan kun ji yadda mu muke ahlus sunna, muna aiki ne da Qur'ani, muna aiki ne da hadisi, muna aiki da fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi, sannan dukkan malaman da suka biyo bayan su daga cikin malaman fiqhu mun yadda da fassarar su. Yo amma in aka samu wani malami da ya biyo baya yayi fassara wadda ta saba wata malaman farko, to ba ma daukar ta. Saboda haka in ka tattara waɗannan maganganu na Imam Shafi'i da yake cewa kullul ulumi siwal qur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqh fi ad-dini alilmu ma kana alilmu qala Allah qala rasuluhu alilmu ma kana fihi qala haddathana. Imam Shafi'i yace ilimi muje an ce haddathana 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 duk abin da ya saba wa Allah, yace annabi yace, yace to wannan waswasi ne na shedan, kururuwar shedan ce. Yace babu laifi kuma koyan fiqhu a cikin addini. Kenan mu ahlus sunna mun yadda da malaman fiqhu, amma kuma ba mu tsarkake malaman fiqhu daga yin kuskure ba. To idan suka yi kuskure, to sai mu aje maganganun su, mu musu addu'o'i na alheri, amma ba za mu dauki maganar malamin fiqhu ban ta saba ta Allah, in ta saba ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To Ibn al-Qayyim kuma abin da yake nuna mana ilimi shine a ce Allah ya ce, annabi ya ce, sahabbai sun ce, babu laifi. To anan in aka samu wani malamin fiqhu yayi magana da ta saba wa ta Allah, ta saba wa ta manzon Allah, to ba yayi da gangan bane, dan haka ba za a zarge shi ba. Sai a ce me yiwa akwai abin da ya kai shi ga yin wannan magana, amma ba wai yana ganin Allah ya ce ai shi kuma ya ce kada ai ba. Ba a taba samu malamin fiqhu da yawa Allah haka ba. Manzon Allah ya ce kaza sunna ne, wani malamin fiqhu ya ce bid'a ne. Ba a taba samu wani malamin fiqhu da ya haka ba. Shi yasa ɗaya daga cikin malamanmu na ahlus sunna wanda ya zama jagora wajen bin tafarki da kuma karantar da tafarkin malaman farko da muke akai salafus salih shine al-Imam Ahmad, Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani. Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi, ya sanya wa littafin Raf'ul Malami anil A'immatil A'lam, yace dauke zargi daga manyan malamai. Ba a zargin Imam Malik, ba a zargin Imam Shafi'i ko Imam Ahmad ko Ibn Hanbali ko ainihin Imam Abu Hanifa ko Ibn al-Mubarak ko wani malami cikin malaman fiqhu sun fi 40, wa ike magana hudu, ba a zargin su. Dukkan su a'immatul huda, limaman shari'a ne, ba a zargin su. Karanta kitabu shari'a wallafar al-Imam al-Ajuri, zaka ga ba a zargin su ko kadan. to amma kuma da ike malamai ne, ilimi kuma yana da limit, ilimi yana da iyaka, akwai abin da ba za ka gano shi ba, akwai abin da bai bayyana a zamaninka ba, akwai abin da ya zo maka amma bai zo maka ta hanyar da za ka karɓe shi ba. To in aka samu sun yi wata magana ta saba dalili, sai a ajiye ta, sai a yi musu addu'a ta gari, sai kuma ainihin a ci gaba da riko da abin da yake daidai. Wannan ita ce aqidar mu tun da ka samu har zuwa yau, kuma ita ce aqidar da muke fatan mu haɗu da Allah da ita, domin a kanta ne malaman da suka gabace mu suka ainihin rigaye mu lahira. Don haka ya Allah ka ɗauki ranmu akan bin Alkur'ani da Sunna, da tsayawa a fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Allah kada ka taɓa ba da dama akan mu bi wata magana wadda take kuskure ce a cikin son zuciya. Wannan hadisai ko waɗannan hadisai da zan karanto mana duk gaba ɗaya ga su a cikin Sahihul Bukhari, a cikin ainihin Kitabuz Zakati. Zan fara karatu daga babi na 30. Imam al-Bukhari yace babun ala kulli muslimin sadaqa. Dan uwa musulmi, dan kaka ce to su Albani suna suka ayi sadaka, a bara muke suka a rinka yin bara, a mai da ita sana'a ta zama an daina komai, zukata sun mutu. Amma har kaji an ce muna suka sadaka, Allah ya tsare mu, saboda Qur'ani yayi umarni da sadaka, hadisai sun yi umarni da sadaka, malaman musulunci kaf sun haɗu a kan cewa sadaka addini ce. Wannan babi Imam al-Bukhari ya ce wajibi ne kowane musulmi ya yi sadaka. Faman lam yajid, Imam al-Bukhari ya ce wanda bai samu abin yin sadaka ba, falyamal bil ma'ruf, to ya aiki na gari. Daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana dole ne kai sadaka, ya kai dan uwa musulmi, dole kai sadaka. In baka samu abin yin sadaka ba fa, ka samu wani aikin alheri kai, amma kar ka sake rana ta fito, rana ta fadi, baka yi sadaka ba, kuma baka yi wani aikin alkhairi ba. Imam al-Bukhari yace haddathana Muslim ibn Ibrahim, haddathana Shu'ba, haddathana Sa'id ibn Abi Burda an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala. Bukhari ya samu malamin hadisin nan daga malamin shi Muslim dan Ibrahim ad-Dawraqi, shi ko yace ya karbo hadisin daga malamin shi Malam Shu'batu dan Hajjaj Abul Bistam, shi ko yace ya karbo wannan hadisi daga Sa'id dan Abi Burda, shi kuwa yake cewa ya karbo daga mahaifin shi Abu Burda, shi ko Abu Burda yace ya karbo daga nashi mahaifin shi ne Abu Musa al-Ash'ari sahabi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala, shi ko yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Annabi yace ala kulli muslimin sadaqa, lallai ne kowane musulmi yayi sadaqa. Fa qalu ya nabiyallah, sahabbai suka ce ya annabin Allah, faman lam yajid, wanda bai samu abin yin sadaka ba, gashi ka ce lallai. Qala annabi yace ya amalu biyadihi, yaje yayi aiki da hannun shi, fayanfa'u nafsahu, ya amfanar da kanshi, wa yatasaddaqu, yayi sadaka. Yanzu kun ga wannan hadisin abin da yake ce mana, idan gari ya waye lallai ka je kai sadaka, sai ka ce to ai baka da sadaka, sai annabi yace je ka nemi inda ake aiki, je ka gashi can ana diban laborori, je ka gashi can ana diban mutane za su tafi gona, je ka samu wani zai kai shara ka dauka ka kai, kai aikin da za a biya ka, ka je ka amfanar da kanka. Kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka amfanar da kanka sannan kai sadaka. Wannan yana nuna mana addinin musulunci ba sadakar kadai yake umarni da ita ba, yana fada da zaman banza. Me yasa baka da naira 50 da baka yi sadaka? Baka da ita, to tashi ka je kai aiki. Baka da aiki, tafi ka nemi aiki. Kaga addinin musulunci yana nuna yadda ake yunkurar da kai, ka tashi ka amfana, ka tashi ka amfanar. Qalu fa in lam yajid, sahabbai suka ce to ya manzon Allah, mutum ya kewaya kaf bai samu inda zai aiki ba. Qala, sai annabi ya ce yu'inu zal hajatil malhuf, yaje ya samu wani wanda yake da tsananin bukata ya taimake shi. Shiga cikin tudun wada, shiga cikin daurawa, shiga anguwan madaka, shiga cikin anguwar gwargwaje, shiga cikin tukur-tukur, tafi kauye kaza, zaka je ka samu wani yana nan da tsananin bukata, ya tsufa, ba shi da yaya, ba shi da lafiya je kaka zauna ka share mai daki je kaka kakkabe wannan ainihin kudin cizo dake damun shi je kaka wanke mishi kayan shi je kaka samu waccan tsohuwa ga tanan ta makale ta kasa yadda za ta fita ga tsufa ga makanci rike mata sanda fito da ita sarari zaunar da ita inda take so yu'inu zal hajatil malhuf je kaka samu wani katangar shi ta zube ya rasa yadda zai yi ya tada ita amma ga kasa je kaka kwaba mishi kasar duk wannan yana daga cikin abin da zaka yi a wuni guda a tabbatar da cewa ka samu kai sadaka ta dukiya in ba haka ba kai wani aiki wanda zaka zan ka tsai da shi a matsayin sadaka qalu sahabbai suka ce ya manzon Allah fa in lam yajid idan mutun duk yake waye anguwanni da kauyuka da gidaje bai samu inda zai taimaka wani ba qala manzon Allah yace faly'amal bil ma'ruf yaje yayi wani aikin alheri je ka ga kakakka can a kauye kaza je kaka gaishe ta kakanin mahaifinka can a anguwa kaza je kaka gaishe shi aikin alheri ne je kaka ziyarar wani aboki naka saboda Allah wannan aikin alheri ne annabi yace kayi shi a matsayin wannan wuni guda wal yumsik ani shar kuma ya kame daga sharri daga fitowar rana zuwa faduwar ta kakkai kowa sharri karka je ka kullawa na makirci karka je ka ainihin yi sababin sakawa na a cikin kunci da damuwa manzon Allah yace fa innaha lahu sadaqa yin haka ma sadaka ce kaji wuni yayi baka samu kudin yin sadaka ba baka samu aikin yi ba ka rasa inda zaka je ana ginin masallaci ka je ka kai gudunmawa ka rasa abinda zaka yi manzon Allah yace kai wani abu na alheri zauna kai salati karanta alqur'ani sannan ka kame daga sharri karka cutar da kowa a wannan yini ka zauna lafiya ka bar mutane su zauna lafiya manzon Allah yace fa innaha lahu sadaqa yin haka ma sadaka ce ma ahwajana ila amsal hadhihi alaqwal an-nayyira al-munira an-nadira al-mubaraka al-maymuna min sin nabi sallallahu alaihi wa sallam wadannan maganganun na annabi sallallahu alaihi wa sallam ana buƙatar su a kowane zamani amma mun fi buƙatar wadannan maganganun a wannan zamani kun ji addinin musulunci ne yake cewa in gari ya waye baka samu sadaka da zaka yi ba baka samu aikin yi ba baka samu kaza ba ka rasa abinda zaka yi to ka je ka zauna lafiya ka kai kowa sharri yin haka ma sadaka ce yanzu musulmi da suke da waɗannan nassoshin su ne ake zargi da cewa ƴan ta'adda ayi kokari dai a gano ƴan ta'adda na gaskiya mutanen da aka umarce su da kamewa daga yin sharri da bakinka da zuciyarka da gabarka an hana ka kai sharri aka ce in ka wuni ba kai sharri ba matsayin ɗaya kake da wanda ya ɗauki dukiya ya bayar sadaka matsayi ɗaya kake da wanda ya je aikin ƙarfi ya samu ya zo ya yi sadaka wannan shine addinin musulunci jama'a kun ga wannan hadisi yana kwadaitar da mu game da yin sadaka ko to dan haka jama'a ko da muka ce zamu yi wa'azi dangane da cewa bara haramun ce ba muna nufin cewa to kuma bada sadaka haramun bane zamu zo zamu warware maka zaka fita daga cikin rudani insha Allah ta'ala sannan a cikin wannan hadisi mun ji inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karfafan musulmi dangane da wannan jiki naka karka zauna da tumasanci gari ya waye ka sake jan mayafi ka kwanta gari ya waye ka je ka zauna zauren wani ko kofar gidan wani ya fito kuma ka ƙara zubewa addinin musulunci cewa ya tashi ka je ka nemi aikin yi dan haka kun ga wannan hadisi yana tabbatar da cewa tumasanci bai halatta ba shine karka bar zuciyarka ta mutu tashi ka je kai wani abu wanda zaka samu abin da zaka rufa kanka asiri har ka ainihin taimakawa wani zamu zo zamu ji annabi ya taba yin wa'azi irin wannan wa'azi daga haka ne wasu sahabbai suka samu wa da kansu aikin yi dan ka gane cewa baka kai darajar su ba dan haka baka da dalilin da zaka ce ba zaka je ka tura baro ba ba zaka je ka dauki kwangiri ba ba zaka je ka dauki ice ba ba zaka je kai kaza ba baka da dalilin yin haka. Ina fata an gane. To sannan Imam al-Bukhari ya saki ainihin wato kulla wani babi kafin wannan da ya kira shi da babun as-sadaqatu tukaffiru al-khati'a. Babin da ke bayani akan cewa sadaka tana kankare zunubai. Al-khati'atu anan ba kuskure ba. Kuskure ai ba laifi bane balle a kankare maka shi. Zunubi ake nufi. Zunubi zunubi da ka aikata to in ka bada sadaka sadaka za ta ainihin kankare maka shi. Imam al-Bukhari yace haddathana Qutayba haddathana Jarir an al-A'mash an Abi Wa'il an Hudhayfah radiyallahu anhu qala qala Umar radiyallahu anhu ayyukum yahfaz hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an al-fitna. Sahabi Hudhayfah yace wata rana sayyidina Umar ya miƙe yace jama'a cikin ku wane ne ya taba jin manzon Allah yayi wa'azi dangane da fitina dangane da bala'o'i waɗanda za su faru a duniyan nan. Wane ne ya taba jin wani wa'azi daga manzon Allah ya rike mana shi? Qala sai Hudhayfah yace qultu ana ahfazu kama qala. Hudhayfah yace na haddace wa'azin manzon Allah game da fitintinu kamar yadda manzon Allah ya wa'azin haka na haddace. Qala sai ainihin sayyidina Umar yace innaka alaihi lajri ai in dai wajen haddan magana annabi ce ai kai in garma ne kana da kwazo in dai wajen hadda magana annabi ce kai gwarzo ne. Fa kaifa qala fada min yaya manzon Allah ya fadi. Kultu sai nace da shi fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-sadaqatu wal-ma'ruf. Yace fitintunin da mutun yake fama da shi game da ƴaƴan shi fitintunu game da mata fitintununka game da iyalanka da kake kwaramniya da su fitintunin da ke samunka game da makwabcinka to sallah da kake yi da ainihin wato sadaka da ayyukan alheri duk suna kankare ire-iren waɗannan fitintunu. Me yake nufi? Fada ya hada ka da matarka ka bude baki ka zage ta ka ci zalunta danka ka zalunce shi ka zage shi ko ka tsine mai ba a inda ya dace ba haka nan makwabcinka ka cutar da shi ko kai mishi wani abu wanda bai halatta ba duk waɗannan zunubai ne. Sai manzon Allah ya ce sallah da sadaka suna kankare waɗannan zunuban. Sai kuma manzon Allah ya ce wal ma'rufu haka nan ayyukan alherai da kake yi sallama sadar da zumunci duk suna kankare ire-iren waɗannan zunubai da suka shafi zunubin da ke tsakaninka da matarka zunubin da ke tsakaninka da ƴaƴanka zunubin da ke tsakaninka da makwabtanka. Sannan sai annabi sai yace qala sulaimanu. Imam al-Bukhari yace sulaimanu mai riwayar hadisi yace qad kana yaqulu as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Wani lokacin ma Hudhayfah yace manzon Allah yace sallah da sadaka da umarni da kyakkyawa da hana mummuna samar da alheri a zamantakewa samar da zaman lafiya samar da ci gaba a zamantakewa yin wa'azozi nasiha su ne ake tattarawa a musulunci ana kiransu al-amru bil ma'ruf. Waɗannan ayyukan na alheri da kake yi to suna kankare maka ainihin zunubai haka nan sallah haka nan sadaka. Qala da Umar yaji wannan wa'azi da Hudhayfah yace shi ya haddace sai ce laisa hadhihi uridu kai ba fitintunu irin waɗannan kanana ba dan mutun ya zagi dan shi dan mutun ya zagi matar shi dan ya cuce duk waɗannan fitintunu ne ba irin waɗannan fitintunun nake nufi ba walakin ni uridu allati tamuju kama kamaujil bahar. Jama'a cikin ku waye ya taba jin manzon Allah yayi wa'azi dangane da bala'o'i waɗanda za su samu waɗanda za su hargitsa al'umma kamar yadda kumfar teku take hargitsa ruwa kamar yadda igiyar teku take hargitsa ruwa. Ka dubi igiya a teku sai ta dauki ruwan da ke gaba sai ta dawo da shi baya sai ta dauki ruwan da ke gaba sai ta challa shi tsakiya na tsakiya kuma sai ta challo shi yayo waje. Allah ya sa ka taba zuwa ka ga teku sai in ka ga teku tukuna zaka gane wannan kuma daga nan za ka gane mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ji manzon Allah ya buga misali da teku amma manzon Allah bai taba ganin teku ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Fitintunu waɗanda suke rikita mutane na gaba ya koma baya kana musulmi da safe kafin magariba ka zama arni garin ku na zaunan lafiya da daddare kafin gari ya waye gidaje goma su rushe bom ya tashi an fahimta jama'a an waye gari shine shugaban kasa kafin la'asar yana kurkuku an yi juyin mulki dazu shine senate president an jima EFCC ta jefa shi a cell fitintunu waɗanda yanzu sai kaga sun hargitsa al'amura ko kun fahimta jama'a irin wannan nake nema waye taba jin jawabin manzon Allah akan haka qala sai Huzaifa yace qultu laysa alayka biha ya amiral mu'minin ba'su ran sarkin musulmi ya dade ran kai dade Umar waɗannan fitintunun ko sun zo ai ba za su shafe ka ba ba ruwanka da su dan me kake tambaya bainaka wa bainaha babun mughlaqun waɗannan fitintunu lallai annabi ya ce za su faru al'umma za su hargitse nan gaba amma tsakanin kai da wannan fitintunun akwai kofa wadda take rufaffiya ce kana sai Umar yace fayuksarul babu aw yuftah ita kofar da take tsakanina da fitintunun da za su faru Umar yace kariya ta za a yi ko ko bude ta za a yi kala qultu la bal yuksar Huzaifa yace annabi ya ce kariya ta za a yi ba bude ta za a yi ba kala sai Umar yace fa innahu idza kusira lam yughlaq abadan in dai fitina hatte fitina ta kariya wannan kofa to ba za a sake rufe wannan kofa ba har abada ka duba da kyau ka gani iska ta taso a guje ta karye kofar ka yaushe zaka nemo kafinta na iskar gudu zaka kai kanka bala'i yayi bala'i ya ci kofa dan haka kai ma yanzu yake nema amma idan iska ta bude kofar ka da karfi me kake kokarin yi in ba ta karye ba kokari kake ka mai da ita ka rufe sai ga bala'in ya kwanta to akwai bala'o'i da za su zo su faru bayan annabi ya rasu shine Umar ya san da su amma bai san lokacin ba shine yake tambaya a zamanin shi za a yi ko kuwa sai wannan sahabi ya ce a ai tsakanin kai da fitintunun akwai kofa wato ba a zamanin ka za a yi ba sai ya ce to naji amma ita kofar bude ta za a yi fitintunun su fito ko kariya ta za a yi sai aka ce a ai ranka ya dade kariya ta za a yi sai ya ce to ko in aka kariya ta ba za ta rufu ba har abada kala kuntu ajal Huzaifa sai ya ce kware da gaske shi ma annabi haka ya faɗi in dai aka karya kofar to ba za ta sake rufuwa ba kala mai riwaya hadisi ya ce fahimna an nas'alahu man albab sai muka ji kwarjinin malaminmu muka kasa tambayar malaminmu shin wai wane ne kofar wane ne wannan kofar ala gafarta malam فقلنا لمسروق المهاجرين da malamin ya gama musu hadisin ya gama musu fassarar kamar su ce wai algafata malam me ake nufi da kofar kuma me ma'anar karya kofar sai muka ga kwarjinin malamin sai muka kasa to amma cikin mu akwai wani dan yaro karami sunan shi Masruq sai muka ce Masruq salhu tafi ka tambayi malam fasalahu sai tambayi malam fa qala sai malamin namu Huzaifa sai ce Umar radiyallahu anhu Umar Allah ya kara mishi yarda shine wannan kofar wato zaman Umar a kujerar shugabancin musulmi to wata garkuwa ce daga bala'o'i su afkowa musulmi to idan Umar kwanciya zai ya mutu ma'ana hadisin in kwanciya zai ya mutu to za a nada wani shugaba cikin lumana kuma ya ci gaba da tare bala'in kenan amma idan kashe Umar za a yi to karya kofa kenan to ba wani shugaba da zai sake zuwa ya zauna kuma gwamnati ta sake zama har duniya ta tashi irin Umar abinda hadisi yake nufi kenan shi Umar ya san kashe shi za a yi saboda mai gidan shi ya gaya mishi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah yana zaune akan wani dutse hadisin yana nan cikin sahihul bukhari da muslim a cikin wata gona dutse ne haka kututturen dutse manzon Allah ya hau kan shi haka sai aka zo aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yana sallama annabi yace ku ce shigo kuma ku ce albishirin shi shi dan aljanna ne
Allah
aka ji ranka ya dade eh annabi yace ka shigo kuma yace ai maka albishir da aljanna Abu Bakar yace masha Allah madalla nagode Allah ya shigo can sai aka ce ga Umar na sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ce ya shigo shi ma ku ce dan aljanna ne aka ji ranka ya dade eh annabi yace shigo amma yace kai ma dan aljanna ne Umar shi ma ya godiya ga Allah ya shigo can sai aka ce ga Uthman na sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace izanu lahu ku yi mishi izini wa bashiruhu bil janna ku ce mishi shi ma albishirin shi dan aljanna ne ala balwan tusibuhu amma akwai bala'i da zai same shi a lokacin mutuwa shine a musulunci ba a taba kashe wani ba kisan farko akan Usman aka fara yi na wulakanci ba a taba danna mutum an yi mishi yankan rago tun daga zamanin annabi ba sai akan Usman danne shi aka yi aka yanka shi yankan rago ba a boye ba ba da daddare ba a har cikin gidan shi Umar ko a masallaci ne a boye aka zirari jiki aka soke shi aka nemi a gudu amma Usman an tare shi ne yana azumi zai sha ruwa suka hana shi shan ruwa yayi sabu zarce suna nan sun kewaye gidan gari ya waye ya leko yace musu ina gama ku da Allah kun san ni sahabu manzon Allah ne suka ce Allahumma na'am kwarai da gaske kun san lokacin da a garin nan musulmi suka rasa ruwa suna siyan ruwa a wurin bayahude Roma sunan bayahudan kenan Roma ba Roma ba karkace ba ka tsane da garin ku ake ba Roma ba Roma sunan bayahudan kenan idan ya ga lokacin sallah ya kawai sai kulla rijiyar shi sai ya tafi shi in ya gane yau musulmi suna da wani sha'ani suna buƙatar ruwa sai kulle kawai sai ya tafi shi to da yake bayahude capitalist ne bayahude dan gurguzu ne dan jari hujja ne kudi ran nan sai ya ce zai siyar da rabin rijiyar shi rabi an taba sai da rabin rijiya eh statistic ne yau diban shi gobe diban wanda ya siya waye zai siya saboda tsabar neman kuɗi kawai sai Usman sai ya aika yace ku je ku ce mishi zan siya duk abin da ya faɗa ku ce na siya Usman da Hausa sunan shi Kundila abin da yake nufi da Kundila da Hausa shine wanda duk garin nan an kasa saye shi zai siya sai in bai da bukata shi yake kira Kundila da Hausa Kundila da kaji ta Kano ai sunan wani Bakano ne attajiri duk abin da ya gagari Kanawa siya sai a ce aje wurin shi in dai yana so sai ya siya shine sai suka sa mai Kundila suna ne na mukami kowa ya kasa siye in aka je shi zai siya shine sai a kira shi Kundila to Usman Kundila ne yace ku je duk abin da ya fada ku ce na siya ce nawa yace kaza ce mai gidana ya siya ce yaushe zai kawo kuɗi sai ce ga su dama an ba shi kuɗi a jakunkuna kawai sai aka kirga aka ba shi to yaya abin zai kasance sai ce yau diba na gobe diban Usman aka rubuta takarda aka yi signing shikenan sai Usman ya tara musulmi ya ce to shikenan duk ranar da take diba na ku je ku diba kyauta sadaka saboda Allah kuma ku yi guziri ku cika bokitai da jarkoki wanda zai ishe ku har gobe don haka ba za ku sake bukata ba sai jibi rana ta haka su Usman tsoffin yan kasuwa ne in ba dan Qur'ani da hadisi ba duk mugunta sun iya amma Qur'ani da hadisi shake regulating din su saboda haka yanzu ba mugunta suka yi ba yayi daidai ne shine yayi mugunta don haka musulmi su cika jarkokin su ranar diban Usman kyauta free of charge balash ranar diban bayahude ran da za a siya ya zo ya sa guga ya kada signboard ya yi ragi ba wanda zai siya yau da kowa ya wadatu bayan makonni sai ya ce qatalani Usman. Usman ya kashe ni. Ku kira shi yazo sai sauran rabin. To kun ga a cikin harkar kasuwanci ko? To yanzu ba zai siye ta yadda ya siye ta da ba. Haka ake. Dan an siyan mai da rabin miliyan ɗaya ko? To yanzu tunda ya gane in bai siya ba, bai da bukata. Haka yanzu sai siye ta siyan gaskiya. Haka koruru ma kunji. Sai Usman ya ce to da gugar shi da gugar duk wani musulmi ɗaya ce a cikin wannan rijiya ko Aisha. Shine Usman ya leko da suka zo kashe shi ya ce kun san a garin nan an taba samun lokacin da ba ruwa ni na sai rijiyar Ruma kowa ya sha rijiya kyauta. Suka ce Allahumma na'am. Ya ce amma yau kwana uku ina azumi kun hana ni in sha ruwa makwarwa daya. Suka ce Allahumma na'am kwarai da gaske. Khawariji Boko Haram. Boko Haram na farko kenan. Yes. That was the first historical background of the Boko Haram. Ka saurari wani write up nawa in Allah ya so wajen shafi 100 ne da turanci. Zamu zo kowa zai same shi ka kwantar da hankalinka. Zamu shooting nashi on the site. Na riga na gama rubutun gaba ɗaya kawai zamu editing ne insha Allah. The historical background of Boko Haram in Islam. Zaka ji wannan kissar a ciki. Farko farkon su kenan. Musulmi ne amma suka zo da makami za su kashe sahabi. Yana gaya musu ayyukan alheri suna cewa gaskiya ne amma sai mun kashe ka. Saboda mu mun hukunta kayyarda. Ya sake cewa ina gama ku da Allah. Kun san sanda za a je yakin Tabuka musulmi ba su da abin hawa ba su da abinci? Nayo odar kaya a garin nan sun shigo abinci da man gyada da man shanu duk garin nan aka taya amma nace an bani ribar da tafi wannan na'am yaya tarihin yake za a je yakin Tabuka musulmi suna cikin yunwa da talauci da rashin abin hawa lokacin zafin rana ne sai ga kayan Usman sun shigo yayo oda daga kasar waje trailer trailer ka kalli abin a zamanin nan jiragen ruwa to a wancan zamani laftu ne na raƙuma shinkafa hatsi manja man gyada man shafa komai akwai yan kasuwar Madina suka zo suka yi ta tayawa Usman yana cewa an bani riba fiye da wanda ka bani sai aka je aka nemo kundilar Madina wanda daga kanshi to sai dai Usman din aka kira shi yazo ya ninka abin da waɗancan mutane suka siya dan Usman ya siyar mai sai Usman ya ce an bani riba fiye da wannan sai shi kundilan ya tambaye Usman don Allah mai gida ka san wannan kalmar ma a kasuwanci mukami ce sai mai gida je ka yan goro ka tambaya mai gida a kasuwanci ita ma mukami ce yace mishi mai gida waye baka riba sai yace Allah dama alaramma ne sai ja aya inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna bi anna lahumul janna inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi cinikin rayuka da dukiyar mu'minai akan zai ba su aljanna sai ya ce ka ji inda Allah ya siya ya biya dan haka ba za ka iya bana abin da ya fi aljanna sai ya kware da gaske mai gida sai ya ce tashi ka tafi waccan kalmar da na faɗi ka karanta wani littafi The Caravan of Kola The Caravan of Kola jikan kana da wani kaka wanda ya sana a goro kaje zai fasara maka me yake nufi da mai gida haka suke cewa Sayyidina Uthman master ina fata an gane to mu dawo kan hadisin Uthman sai Usman ya ce waɗannan khawarij ina gama ku da Allah kuna da wannan tarihin suka ce muna da shi kun san me Usman yayi sai ya ce wannan dukiya da abinci gaba daya da raƙuma duka sai ya ce a ba sojojin musulmi su ci su sha su bar wa iyalansu guzuri su hauda wa kan da raƙuman su je su yi jihadi. Manzon Allah na gida rana tsaka aka zo aka ce ga abinda Usman yayi. Manzon Allah ya jawo mayafin shi a guje taho masallaci aka kira sallah aka tara musulmi. Manzon Allah ya ce ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm. Manzon Allah ya ce musulmi daga yau duk abinda Usman yayi wa Allah, Allah ya yafe mishi. Usman ba zai sake laifi a wurin Allah, Allah ya kama shi ba. Usman ya ce musu dan Allah kun san an yi haka? Suka ce Allahumma na'am mun sani. Ya ce amma ba za ku banni in sa kwallon dabino kwaya ɗaya a baki na bai kwana uku? Suka ce ba za mu bari. Me yasa? Suka ce ka yi ridda sai mun kashe ka. Sai ya ce wallahi almusta'an. Ana cikin haka sai su Sayyidina Ali suka ci ƙarfinsu sai suka buɗa sai suka shigo cikin gidan Uthman. Suka ce Uthman yaushe kana khalifan musulmi? Za mu bari a danne ka a yanka kamar rago. Sai Uthman ya ce ku bar su su kashe ni don ni kadai za su kashe. Idan yanzu kuka taya su, mutanen da za a kashe tare da ni suna da yawa. Dan haka haka ya wartaki su Aliyu suka fita. Yace ku banni. Ya zaman shi shi kadai akan buzu. Suka yi kururuwa suka ce me ake jira ne? Suka je suka danne shi suka yanka shi yankan rago. Sayyidina Uthman kenan, Allah ya kara mishi yarda. A lokacin shekarun shi 84 a duniya. Dan haka idan ƴan Boko Haram sun kashe General Shuwa, mu ba za mu yi mamaki ba, because we have history in our hands. Muna da tarihi. General Shuwa bai kai shekara 84 ba. Khawari sun kace Sayyidina Uthman shekara shi 84. General Shuwa general ne a Nigerian Army. Sayyidina Uthman fa field marshal ne a cikin sahabban manzon Allah. The difference is clear. So kar ku damu jama'a, tarihi ne. Mu musulmi duk muna da tarihin hannu. Yan boko ne masu karatun tarihi, da waɗanda ba su yi karatun addini ba su ne wannan hayaniyar ta zama musu baƙuwa. Amma duk wanda ya karatun musulunci ga ta nan birjik, canza suna da za ta yi ba zai sanya ta canza siffofinta ba. Shi yasa a cikin wannan makala tawa da za ka ji ta, za ka ga zan kawo maka characteristics of the Kharijites, sai in sa in bracket Boko Haram. Menene siffofin ƴan Boko Haram tun wancan zamanin? Za ka ga ga sunan. Kuma mune muna kawo dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar kullun dai, Allah ya taimaka. Jama'a kun ji. Qala kulna fa'alima Umar man ta'ani. Almajirai suka tambayi Huzaifa, na da hadisin nan ne. Yanzu nan Umar ya san wanda kake nufi da kofar? Qala na'am. Huzaifa ya ce ƙwarai ya sani. Kama anna duna gadin laila, kamar yadda ya san cewa bayan yau sai gobe, daga yanzu sai me sai dare, daga dare sai wayewar gari. Ai ka san duk sanda gari ya waye me ake jira? Dare ya kinan ko? Duk sanda rana ta yi dare me ake jira? Wayewar gari. To kamar yadda Umar ya san haka, ya san shi ne kofar, ya san ran da duk aka rasa shi, kuma ya san za a rasa shi ne ta hanyar me? Ta hanyar kisa. To bari in karasa mana wani hadisin, dan hadisan suna shiga juna, amma kowanne ina sanar da yadda nake kawo shi. Annabi yana zaune akan dutsen ba kuma ta ba cikin gona. Abubakar ya shigo, Umar ya shigo, Usman ya shigo, akan haka muka tsaya. Da Usman ya zauna akan dutse, sai dutse ya tangadi haka, sai manzon Allah ya daki dutse ya ce askin. In ba manzon Allah ba, duk wanda ya haka ku kai shi psychiatric. Akwai tabuwa. Dutse kai magana da dutse, sai annabawa suke magana da dutse. Duk wanda dutse yayi rawa haka, sai manzon Allah ya ce askin. Fa innama alayka nabi wa siddiq wa shahidan. Ya ce kai kana tsumana, annabi ne yake zaune a kanka, da siddiqi shine Abubakar, da shahidai guda biyu. Aina manzo Allah ya faɗa haka a gaban Abubakar da Umar da Uthman. Dan haka da Umar da Uthman sun san kashe su za a yi. Shi yasa kullum sai Umar ya zo da wata addu'a sai ta ruɗa musulmi. kullun sai aji Umar yana cewa Allah ka dauki raina, Allah ka bani darajar shahada, Allahumma mnahni shahada waj'al mautati fil madina, Allah ka bani darajar shahada, Allah ka sa mutu a Madina. Sai mutane kullun suna cewa to ai akwai tufka da warwara, Allah ya bashi shahada kuma Allah ya dauki ran shi a Madina. To Madina ai garin musulunci ne, za a yaki a Madina ne. Shi ya san cewa manzon Allah ya yi mishi bishara kuma ya faɗa mai tarihin cewa shahada zai yi. To amma kuma ya san falalar mutuwa a Madina. Na'am. Hadisi ya tabbata cikin Sahihul Bukhari, kai fatan ka mutu a Makka ko Madina ko binnin Qudus. Shi yasa ka ji mawakin Hausawa shekara 30 da wani abu da suka wuce yake cewa Allah kai ni Madina mutu can. Daidai ne kai addu'a Allah ya kashe ka a Madina ko ya dauki ranka a Makka ko a binnin Qudus. Annabi Musa ya taba addu'ar haka, manzon Allah ya bada labari. Hadisin yana nan cikin Sahihul Bukhari Kitabul Janais a karkashin wannan. Ashe Sayyidina Umar ya ji abin da ya ji ne daga manzon Allah, yake fatan Allah ya tabbatar mai da mutuwar shahada kuma ta zama mutuwar shahadar a cikin ainihin garin Madina. Kuma haka ta faru. Yana cikin sallah asuba a raka'a ta farko, masallaci ne da duhu a lokacin, sai ga ainihin Abu Lu'lu'at al-Majusi, wani zindiki arne bafarishe, bawa ne dama aka kawo su aiki. Sayyidina Umar ya gansu sun fara yawa a gari, har ya tsaya yana gargadin mai gidan shi Mughirah ibn Shu'bah, kuna dibo waɗannan mutane in suka yawa a garin nan, garin ba zai mana dadi ba. Sai Abu Lu'lu'a ya harare shi yace aikin banza, za mu haɗu ne. Umar ya dubi sahabbai yace jama'a, ina sarkin musulmi shugaban ƙasa, bawa ɗan ƙasar waje yana gargadi na a garinku, kuna ji? Bayan kwanaki kaɗan, da Abu Lu'lu'a da Fairuz dukkansu Farisawa ne, sai suka zauna suna hira, da wata wuka a tsakiyarsu suna caccakata a ƙasa, suna ganin wani ɗa daga cikin ƴaƴan Umar wani saurayi, sai suka yi shiru da ya wuce suka harare shi haka. Bayan kwana biyu sai ga Abu Lu'lu'a ya shigo masallaci sahu na biyu da asuba, amma ya rufo alkyabba, ashe ya taho da wannan wuka ne. Wannan wuka zindimemiyar wuka ce, ga kaifi ga tsini, sannan a tsakiyarta tana da kunnuwa guda biyu, ita Laraba ke kira mi'wal. Ya riko ta, an san ba musulmi ba ne, amma yau da aka gan shi cikin masallaci sai aka tsammaci ya musulunta ne. Kun ji fassara da musulmi suke? Ana fara sallah, Umar ya fara sura kenan, sai aka ji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ashe wannan kafiri ya yi tsalle, ya tura wanda ke gaban shi, ya je ya samu Umar ya zindima mishi ita a ciki, amma sai ta goce, sai ta sauka a mara Umar, da ya soka ta ya tabbatar da tsinin da kaifin sun shiga, sai ya jawo ta, sai kuma ta farki dama da hagutun da tana da kunnuwa, sai Umar ya fadi. Sai ishara Abdurrahman ibn Aufin ya zo ya cika sa wannan sallah, aka yi kokarin kama shi, sai ya ringa ainihin daukan wukan yana sara dama da hagu, sai aka samu wani musulmi sai ya dauki rigar shi burnus, ita ce yar Maroko, riga mai hula, sai ya dauke ta sai jefa mishi sai ya shake shi, sai suka kada shi, ya tabbatar da asirin shi zai tonu, sai daddaba wa kanshi wukan shi ma sai ya mutu, har ma ya riga Sayyidina Umar mutuwa. Ku dubi yadda kafirai suke da security of information, ya san in aka kama shi za a ji suwaye suka turo shi, don haka da ya bari haka, kuma ya san ƙarshenta mutuwa zai, to gwamma ya mutu da wuri don kai ya tona asirin iyayen gidan shi. Look at how powerful they are in terms of securing their information. Suna rike bayanai, suna rike sirrinsu. Yaya kuke ku musulmi? In aka gaya muku magana a masallaci, har tsima kake a gama wa'azin, kaje ka faɗe ta, kaje ka rubuta ta a Facebook. Jama'a kuna ji? Kun ji kissar kisan Sayyidina Umar kenan. bayan kwana biyu aka kira likita yazo ya dinke wannan wurare na cikin Umar sai Umar ya sa dan shi Abdullahi ya miƙo mai nono yana shan nono sai ga nono ya dawo ta inda ya kai dinki sai yace to rayuwa ta kare ku saurara yanzu abin da ya kamata ai tattalin ina za a kwanta yace Abdullahi tashi ka je wurin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam kace mata Umar kar kace mata sarkin musulmi kace mata Umar na gaishe ta bayan gaisuwa yana roƙon wannan fili da ya rage a ɗakin ta ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kabarin Abubakar to akwai wani dan fili da ya rage haka to don Allah tunda ɗakin ta ne Umar na roƙon ta arziki in ya mutu a kawo shi a rufe shi ya zama gashi ga abokan shi yace amma an kaje kakkace mata sarkin musulmi don kar ta ji cewa akwai iko a cikin ka ce mata Umar da yaje yace ranke dade Umar ya aiko ni yace bayan gaisuwa ga arzikin da yake nema sai ta ce kash gaskiya da na tattalu wurin nan ne don ni kaina ina mutu a rufe ni nan miji na nan ubana ni kuma in zama na amma wallahi tunda Umar na so kaje ka ce na bashi Umar na kwance cikin jini sai aka ce ranka ya dade ga Abdullahi na ya dawo sai ce kuta da ni zauna sai aka tashe shi zaune yace yaya me ka zo da shi yace taimaka izini sai a jiya zuciya yace alhamdulillah yace a duk duniya yanzu ba abin da ya rage min shine ai min alfarma ga kabarin Annabi ga na Abubakar ni kuma in zama gani nan abin da nake so kenan yace to amma Abdullahi yace inna mutu a dauki gawata a je a tsaya kofar ɗakin ta a sake mata sallama a sake mata gaisuwa a ce to ga Umar fa yana sake roƙon alfarma yace ta yi ta yi izini ne jiya ta ga ina da rai yanzu tun daban da rai za ta iya canza ka ai mata ƙarfi da yaji jama'a kun ji waɗannan su ne shugabannin musulunci waɗannan su ne shugabannin musulunci domin ɗakin nata ne kuma abokan shi ne a kwance madadin ya rubuta takarda ya yi wa kanshi CFO na wurin ya ce ya mallaka wa gwamnati amma ya san cewa zalunci ne manzo Allah ya ce in ka ci kasar wani ɗani guda ranar kiyama za a nannaɗo ta tun daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai a ɗora maka a wuya a kaɗa ka kai wutar jahannama hadisi ne sahihi yana cikin musnadul imam Ahmad da sahihi muslim dan haka da ya rasu aka dauki gawashi aka je aka gaida Aisha aka ce ga Umar yana sallama ranke dade bayan gaisuwa kin ba da izini cikin fallai tace ai na yi izini shine aka je aka haka aka rufe shi yasa sai kaburbukan suka zama ga sunan haka ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga kabarin As-Siddiqul Akbar Abubakar ne Siddiq ga kuma kabarin ainihin Umarul Faruq kaburbuka guda uku a cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin as-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda al-fazazi al-gharnati a cikin 20 ya yace salatan wa tasliman ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs yace Allah ya dadin tsira ga kabarin ahmad shine manzon Allah da kabarin abubakar da kuma kabarin umar ka ji da tarihin yake ka karanta sahihul bukhari zaka cikakken tarihin yadda waɗannan kaburbuka suke Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda to jama'a kun ji ƙarshe dai Huzaifa yace zalika ai abin da yasa Umar ya san magana da na faɗi gaskiya ce anni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalit hadisi ne na karanta mishi na annabi shi ya san ba shirme bane annabi ne ya faɗi duk waɗannan maganganu to ko da yake bance annabi ba amma ya san duk maganganun annabi ne dan haka ya tabbatar da cewa shi Umar shine kofar kuma in kashe shi akai to za a nada sabon khalifa lafiya kuma za a zauna lafiya in mutuwa yi amma in kashe shi akai to za a nada sabon khalifa amma zaman lafiya ba zai samu ba dan haka har yau duniya bata sake komawa ta zauna lafiya yadda annabi ya batta ba har zuwa Abubakar da Umar kuma ba za ta sake komawa ta zauna lafiya ba ba wai addu'a muke ba a haka abin yake ana gamawa da kaza sai ka ji ka baya taso, ana gamawa da kaza sai ka ji ka baya taso. Fitina ta yau daban ta gobe daban, shekaru goma da suka wuce iri daban, wata shekara goma tata daban, haka fitintunu. To irin waɗannan fitintunun jama'a, mahallin shahid na wannan hadisin shine muna son mu ji cewa sadaka tana kankare zunubai, amma garin haka shine sai muka ji karatu mai yawa. Da kar amanta, har yanzu muna bayani ne dangane da falalar sadaka da kuma muhimmancin ainihin sadaka, da kuma bayani akan cewa lallai sadaka tana ainihin share dukkan zunubi, tana wanke musulmi daga dukkanin ainihin wani laifi. To jama'a, bayan da ka ji falalar sadaka da kuma bayani ainihin akan alherin sadaka, za mu tsallaka zuwa ga kanun laccenmu na gaba, shine bayani dangane da muhimmancin kana da talauci amma ka kame, kana fama da babu amma ka daure, ka cije, ka aji bukatarka. Imam al-Bukhari yace babu listi'fafi 'anil mas'ala, abin da ke bayani akan mutun ya kame daga roko ko tambaya ko bambadanci ko bara. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم. Sahabi Abu Sa'id al-Khudri yace wasu mutanen Madina ne suka zo suka roki manzon Allah, ya manzon Allah, ba mu da abin ce fa ne, ba mu biya wa yara kudin makaranta ba, katanga ta rushe, daki na zuba, ya manzon Allah, ba mu yi abincin sallah ba, ya manzon Allah, ana bin mu bashin kudin haya. Larurori ga su nan suka zo da manzon Allah iri iri, manzon Allah ya diba ya basu. Summa sa'aluhu, da suka ji dadi kuma sai suka sake dawowa, fa'atahu, sai ya diba ya basu. Summa sa'aluhu, suka sake dawowa, fa'atahum, sai ya diba ya basu. Me yasa? Ma qala la laula shahadatu kanat la'uhu na'am. Manzon Allah a cikin dictionary shi babu no, babu babu, babu a'a. A cikin karatun manzon Allah shi ba a zuwa a ce ya bayar ya ce babu, ko ya ce na hana. Manzon Allah baya haka. In ka zo akwai sai dauka ya baka, in ka je kayo kwana ka da ka ce baka sai dauka ya baka, in ka sake kwana sai dauka ya baka, shi baya cewa babu. Jama'a kun fahimci, wannan shine manzon Allah. Duk duniya ba taba yin irin shi ba, shi kadai ne har cikin annabawa. Yafi kowa farar zuciya, yafi kowa alheri, baya tsoron talauci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ko manzon Allah bai taba tara dukiya ba, bai taba ajewa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma qala la, hadisi ya zo sahihi cikin sahih Bukhari. Manzon Allah na zaune, sai wata mata ta sako zani, sutura ta sawa sabuwa kar, zaran ma na musamman saboda wannan sakan manzon Allah za ta yi wa. Ta ce ya manzon Allah, ina da masaka ne, shine ne maka saka ta musamman. Manzon Allah ya daga mayafi ya kalle shi, ya ji dadi, sai ya shiga ciki sai ya cire. An fahimta jama'a? Ya shiga zai cire, sai wani ya ce ya manzon Allah, ina da magana. Manzon Allah ya shiga, ya fito kenan, ya sawo yana murna. Sai wani ce ya manzon Allah, don Allah ka bani wannan zani da ka sa wannan mayafi. Sai manzon Allah ya ce ina zuwa. Sai ta sai shiga cikin gida. Yana shiga sai sahabbai suka ce kai dai baka da mutunci, kana ganin mutumin nan an bashi yana murna, ya sa za ka karba? Ya ce wallahi na roke shi ne don ai min likafani da abun, gashi sabo, gashi ya taba zufar jikin shi, shine nake so in adana a lullube ni ciki, ni ma an samu rahama ta nan. Manzo Allah rahama ne, fitsarin shi ma an kasha aljanna za ka tafi, fitsarin manzon Allah. Balle zufan manzon Allah wadda take kanshi. Hadisi ya zo sahihi cikin Abu Dauda da Ahmad da Ibn Maja da Tirmidhi. Manzon Allah ya yi fitsari a koko da daddare, ya aje a karkashin gado, da safe sai ya tuna ya kira baiwa, Barira e, je kiki dauko fitsari yana na a koko ki zubar. Barira da ta je sai ta tsuguna a gaban gado ta shanye, sai ta fito sai ta aje koko. Manzon Allah ya ce ina fitsarin? Ta ce a na shanye. Manzon Allah ya ce ki je aljanna ta tabbata gare ki wuta ba za ta ci fitsarin manzo Allah an kasha aljanna za ka tafi amma ba a kiyasi kar ka sake ka sha fitsarin wani wallahi ba wanda yake da wannan karama duk duniya babu wallahi kar ka je ka sha kar ka sha gonorrhea gonorrhea syphilis kar ka je ka sha ciwon fitsari ka je ka abin nan ka sha ciwon sanyi ko ka je ka sha AIDS kanjamau ba a shan na kowa na manzon Allah ko ana shan shi saboda haka wannan mutun yace wallahi na roki annabi ne ba dan komi ba dan dai ai min likafani yana fitowa ko manzon Allah sai mutumin ne kudin da na abin shi ya makale ya je gida ya boye sahabi mai ruwa yace wallahi da shi muka yi mai likafani ko saboda munafiki da Allah yace zai saka shi a wuta a Qur'ani da ya mutu dan shi ya roki manzon Allah yace ya manzon Allah baba na ka san matsayin shi munafiki ne dan wuta ne amma kuma saboda tausayin uba ya manzon Allah ka taimake ni rigarka da kake sawa ta ciki jamfa wadda take taba jikinka da zufa ka taimake ni ka dan lulluba baba na ko zai samu saukin azaba manzo Allah yace insha Allah shi manzo Allah ba ya cewa a musamman wannan munafikin duk da munafincin shi ya taba wa manzon Allah alheri da Hamza ya rasu sai kudunduno mayafi babba yace gashi kai wa kawunka likafani to yau kuma shi kuma dan shi yazo ya roka kuma dabi'a shi baya cewa a balle gashi mukafa'a ce an yi mai alheri zai rama da alheri sai je ya dauko sai ya ba dan sai dan yace ya manzon Allah karka gaji dai ya hakuri taso mu je ka lulluba wa baba na da kanka kuma kai mishi addu'a ka tofa mishi don dai ya dan samu sauki a dai ciccika dai haka har an saka shi a kabari aka kwakulo shi manzo Allah ya tofi ya tofa mishi aka kawo aka nannada mishi don dai ya samu sauki shine Allah yake magana kan shi a Qur'ani yace wallazi tawallaki barhu minhum lahu azabun azim wanda ya dauki nauyin yi wa Aisha kazafi yana da azaba mafi girma dan haka tun anan duniya Allah ya tabbatar da zai mai azaba amma manzon Allah saboda laushin zuciya manzon Allah saboda alherin shi ya dauki tufafin shi ya ba wannan kafiri munafiki zindiki wanda tsawon rayuwar shi gaba daya ya ci gaba da cutar da manzon Allah ma qalala manzon Allah baya cewa a jama'a kun fahimci wannan daya kenan to in aka zo wannan babin kam manzon Allah kuma hadisan shi ba su karewa sai dai bari mu kawo misalai guda hudu kawai kaji daya misali na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani mawaki yayi zambo ya zage shi sai manzon Allah ya ce aje a ciro kanshi kanin shi mawakin ya musulunta sai kanin ya rubuta takarda sai ya aika wa dawan shi to kai eh manzon Allah ba da fatawa a kawo kanka dan haka ina baka shawara ka san yadda zaka yi in ma ka gudo ka zo ka musulunta to sai ya dauki shawarar ya gudo ya zo ya musulunta to amma ya zai ya kawo ga manzon Allah wani bai hadu da shi ya kwamtse shi ba sabai kuwa wawa sauka shi tunda manzon Allah ya ce a kawo kanshi to kafin ka iso daga tudun wada ka iso gwargwaje wani ya hadu da kai ya cika da kai so da haka sai rawani sai amawali irin na buzaye ya rufe jikin shi kaf ya rufe fuska sai ya tawo gidan Abubakar yace na zo wurinka ne ka saka ni cikin alfarmaka yace to waye kai yace a sai ka saka ni cikin alfarmaka tukuna yace na saka ka sai ya cire amawali sai Abubakar yace amma mai yaudari ne kai yace a naji an yi fatawa ne akai na shine nazo in tuba to kada kafin in kai wani hadu da ni ya buge shine nazo in shiga alfarmaka kai kuma ka kai ni wurin annabi sai Abubakar yace to mayar da amawalin ka san kafuha akwai sojojin Muhammadu suna nan mayar da amawalin ka sai mai da amawalin shi sai abin nan ana tafiya ana ganin Abubakar da shi da wani buzu ne wannan wane ne ne daga Niger ne ko daga Kwatano to Abubakar ya kai shi zaunar da shi gaban annabi sallallahu alaihi annabi ya ce mani rajul wane ne fadi waye kai ya ce a bashi amana dai a bashi amana a saka shi a cikin jiwari ai mai alfarma cewa ko an gane shi ba sai annabi ya ce an saka ka sai bude manzo Allah sai ce ka amma kai mai yaudari ne sai miƙe tsaye sai ce tabat su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun ya ci gaba da yabon manzon Allah yana dibo sunan kakannin manzon Allah yana manzon Allah kirani to kaji fa laifi ya yanci a kawo shi kuma yanzu yayi hikima ya zo da manzon Allah ya ji wannan mutun yana yabon shi yana fadin gaskiya sai manzon Allah ya cire rigar shi fa mayafin shi sai ya fami shi mana yanzu na yafe maka kai ga kyauta ma kun ji fa kai ka taba jin inda akai haka an yi laifi an tuba an kawo maka mutun ka zo yanzu ana son ya shiga beli ne ko ba a karba ba ko yaya kuma daga ƙarshe mutumin ya tashi da kyauta mafi girma ita ce rigarka duk duniya sai manzon Allah yake da wannan farar zuciya misali na biyu